Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 26 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya sun miƙa 'yan ƙungiyar Boko Haram 151 da suka tuba. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira da baƙin haure 150 ne ake kyautata zaton sun rasa rayukansu a jiya Alhamis. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin Turkiya ta ce Rasha ta gama kawo mata rukunin farko na makamin kariyar nau'in S-400, wanda hakan ya janyo kakkausar suka daga Amurka. Sanarwar tana zuwa ne yayin da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da aniyarsa na soma amfani da waɗannan na'urori daga shekara mai zuwa. Haka kuma shugaban Turkiyyan ya jaddada aniyarsa na ƙara kusantar Rasha. Siyan waɗannan na'urori kariya na S-400 ɗin tuni ya janyo Amurka ta fasa sayarwa Turkiya jiragen yaƙi samfurin F-35, waɗanda su ne jiragen yaƙi da yanzu ake yayi a tsakanin ƙasashen Turai da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗi a jiya Alhamis cewa amfani da S-400 zai iya janyo a sakawa Turkiya takunkumi. Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi, inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta Kudu, waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka. A jiya Alhamis, gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna wasu hotunan Kim Jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sa sabbin hanyoyin dabarun kare kai. Sai dai jami'an Amurka da Koriya ta Kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa KCNA ya ce gwajin yana nufin aika wani gargaɗi mai ƙarfi zuwa ga sojojin Koriya ta Kudu masu son yaƙi, waɗanda yanzu haka suke ƙoƙoluwa a yunƙurinsu na ƙaddamar da wasu sabbin hare-hare makamai na zamani zuwa Koriya ta Kudu da suke shirin yin rawar daji soja, duk da ta sake gargaɗinta a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango, a cewar wani jami'in sojan tsaron Amurka, wanda ya ƙara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a yankin tekun Gulf ɗin. Jami'in, wanda bai so a faɗi sunansa ba, ya ce a shekaran jiya Laraba Iran ta cilla wannan makami mai suna Shahab 3, ko da yake an ce makamin bai kasance wata barazana akan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba, balle kuma sansanonin sojan Amurka da ke yankin. Wannan al'amari yana faruwa ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗar a yankin a sanadin har-haren da aka rika kaiwa kan jiragen ruwa masu jigilar man fetur da kuma jiragen sama marasa matuƙa. Sabon Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya ɗauka na fitar da ƙasar daga ƙungiyar ƙasashen Turai AU a cikin watan Oktoba wannan shekara. Abin da ke sawa wasu ke ganin ƙarshenta ba fitar arziki Burtaniya ɗin za ta yi ba, za a sami tarzoma kan ficewar. A cikin wani matakin ba sani ba sabo da ya ɗauka jim kaɗan bayan ya ɗare kan kujerar zama Prime Minister, Johnson bai ɓata lokaci ba wajen korar duk wasu ministoci masu adawa da shi, inda kuma ya maye gurbinsu da muƙarrabansa da ke tare da tafiyar siyasar shi. A jawabinsa na farko, Johnson ya jaddada cewa yana nan daram a kan shirinsa na fitar da Burtaniya daga AU a ranar 31 ga watan Oktoba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Sojojin Najeriya sun miƙa 'yan ƙungiyar Boko Haram 151 da suka tuba zuwa gwamnatin jihar Borno. Wakiliyar ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Husaina Muhammad.
Abubuwan da yake addabanmu da muke kiran shi Boko Haram, ƙungiyar nan da muka sani wanda ya addabi kowa.
'Yan ƙungiyar Boko Haram na ci gaba da miƙa wuya don tabbatar da zaman lafiya a ƙasa Najeriya, musamman ma kuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda a wannan karan rundunar sojojin Najeriya ƙarƙashin wani shiri mai suna Operation Safe Corridor ta miƙa wa gwamnatin jihar Birnin Najeriya 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka miƙa wuya guda 151. Shugaban Operation Safe Corridor, Janar Gabriel Olonishakin, ya ce wannan wani shiri ne da gwamnatin tarayya ta samar mai suna Operation Safe Corridor da nufin bawa 'yan ƙungiyar Boko Haram damar miƙa wuya don a ba su horo, a kuma wayar musu da kai, sannan a sa su cikin al'umma domin su kasance masu amfani a cikin al'umma. Jami'in Operation Safe Corridor, Manjo Janar Bamidele Shafa, wanda shi ya wakilci Janar Olunushakin, ya ce an miƙa 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne bayan an wayar musu da kai, an kuma ba su horo a ɓangaren sana'o'i daban-daban har na tsawon makonni 52, wanda kuma suka kasance sun yi nadamar aikata abin da suka yi.
We hope that this will be sustained.
Yace muna fatan hakan zai dore, sannan zai ƙara ƙwarin gwiwa ga sauran 'yan ƙungiyar da ke cikin jeji. Muna ci gaba da gaya musu da su rungumi zaman lafiya, ba za su ci gaba da zama a jeji ba. Yace su fito, gwamnatin ƙasar Najeriya za ta karɓe su. An dai ba su horo ne a sana'a aikin tela, walda, aski da dai sauransu.
Unfortunately, he died of health complications.
Ya ƙara da cewa akwai guda ɗaya a cikin 'yan ƙungiyar wanda ya riga mu gidan gaskiya. A wani 24 da ya rage a dawo da su gida, sanadiyar rashin lafiya da ya fama da shi har na tsawon watanni 2. Mataimakin gwamnan jihar Birnin Najeriya, Alhaji Umar Usman Kadafur, shi ya wakilci gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Zulum, inda ya ce kofa a buɗe take ga duk wani ɗan ƙungiyar da ke buƙatar miƙa wuya.
Wanda kuma an tilasta su ne suka shiga wannan abun Boko Haram, wanda suke da niyyar su bari kofa a buɗe. Gwamnatin Borno tana nan a shirye ko yanzu duk wanda zai ajiye makamin shi domin ya dawo a zo a ci gaba da zamantakewa da muka saba da. To gwamnati tana nan a shirye, duk wanda yake da niyyar zai dawo kuma insha Allahu babu abin da za a yi musu. Ko ku je ku yi zaman ku da mutane lami lafiya, ko kuma abun da za ku yi wanda bai saba wa doka ba, babu wanda zai dakatar da ku.
Wasu daga cikin 'yan ƙungiyar sun yi bayani kamar haka.
I want to appear to Borno State Government.
Ina kira ga gwamnatin jihar Borno da ta taimaka mana da kuɗi don mu fara gudanar da kasuwancinmu, saboda mun samu horo a kan sana'o'i daban-daban.
Yawancinmu daga cikinmu wannan akwai masu iyali, sannan kuma muna da yara ƙanana. A taimaka mana, su mai da mu gurin iyalenmu.
Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Husaina Muhammad. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce yan gudun hijira da bakin haure 150 ne ake kyauta da zaton sun rasa rayukansu a jiya Alhamis, yayin da wani jirgin ruwa ya jirkice a yankin tekun Libya. Ga fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutane 140 ne suka tsira, akasarin su yan kasashen Habasha da Sudan ne. An tsamo su daga cikin ruwan, ciki har da mata da kananan yara. Idan aka tabbatar da gaskiyar cewa adadin rayuka 150 ne suka salwanta, hukumar ta ce wannan zai kasance asarar rayuka mafi yawa a duk wani jirkicewar jirgin ruwa da ta taba faruwa a yankin tun bayan wacce aka yi a watan Mayu shekarar 2017, lokacin da mutane 156 suka mutu a gabar tekun Tripoli, babban birnin Libya. Kakakin hukumar Charlie Yaxley ya ce wannan bala'in na baya-bayan nan ya zo makonni bayan da aka kashe fiye da mutane 50 a lokacin da aka kai harin sama a kan sansanin da ake tsare da su a Tajaura da ke bayan garin Tripoli. Mr. Yaxley ya kara da cewa,
baya ga hadarin jirgin ruwan da aka yi jiya, masu tsaron gabar tekun Libya sun dawo da wani rukunin mutane su 87, sannan 84 daga cikinsu an komar da su garin Tajura. Saboda haka yawan adadin mutanen da ke Tajura ya kai 300. Wannan lamari ba za a yarda da shi ba, kuma muna kira da a sake tsari cikin hanzari.
Babu ma'aikata masu ba da ceton gaggawa ko wani jirgin ruwa na bincike da ceto na ƙungiyoyin masu zaman kansu da ke aiki a cikin tekun a jiya Alhamis, lokacin da jirgin ruwan bakin hauren ya haɗu da matsala. Hakan kuwa ya faru ne saboda gwamnatoci masu tsauraran ra'ayi irin ta Italiya sun hana ƙungiyoyin ceton gudanar da waɗannan ayyukan ceto. Fassarar rahoton Lisa Schlein kenan daga Geneva. To yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Sai auren tuna ciki karnai isuwa aya wa kar masoyi ilahu ka saka da ngula ai sai aikin tunani rabuwar ku jo ar masoyi
malla da tula
na dauke mu uta ata da niyyar zani in tuka kaina kadan mabudi na tayar sai na je da sagawana na kallan malaje tan afare tar duwa mai na sai in ga ta
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
alaikum salam, kuna magana da wannan da dai zuna ne ma sake zuna ne.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gwamnatin Najeriya da sake shiri da Allah da Annabi jahohin nan na matsalar tsaro domin Allah ya dami talaka. Ba wannan abu talaka kake bi da kata ba illa tsaron nan. Gaskiya ne.
To mun gode da kokenka. Yanzu mun sami kira daga jihar Kano, da wa muke magana?
Muna magana da Abdulwa ni.
To muna jinka.
Yawa, ina muku barka da yamma.
Yawa, barka dai.
Yawa, ra'ayina a yau ni akan ministoci ne da aka nada na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sakamakon saboda yanayin ƙasa yadda ta kamata take ciki, halin da ake ciki, addu'a kawai yake ya kamata a taimaka da jihar Muhammadu Buhari. Ba jama'a ita ce ce ku ce cewar wannan naɗi da ibe daidai ba, waɗansu kuskure, waɗansu waye. Saboda yanzu ƙasar Najeriya addu'a kawai take buƙata, ba wani abu ba. Amma duk wani ku ce ku ce da jama'a da su ringa yi wannan duk daga baya ne, don Allah mutan ƙasa su taimaka ƙasar nan tamu, Allah ya zaunar da mu lafiya. Shine ra'ayina kawai.
To mun gode. Yanzu kuma sai daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Hajiya, barka da aiki.
Yawwa, barka dai, da wa muke magana?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa, Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Mursala, muna jin ka.
To yau wannan juma'a ta babbar rana, ra'ayina sun zama kaman haka. Na farko dai akwai wasu mutane wanda shine kuma shugaban kasa ya maida su minista, wanda bamu ji dadin haka ba, duba da bashi komai ba, ko dai a arewa ko a wasu yanki, amma yankin su sun yi wani aiki irin su fasho, na gaskiya bamu ji dadi, kuma muna roko kar a sake bashi wannan ma'aikatan nan. Sannan kuma muna kare kiran su jami'an tsaro da gwamnati, don Allah don son Annabi muna kiran ya zamanto an samu sulhu da ƴan kungiyar nan ƴan Shi'a, saboda mun gaji da rikice-rikice a arewa. Gashi kuma yanzu ana kokarin an ga bayan Boko Haram da wasu kungiyoyi na wanda dai ba suke tada hankali, wannan kuma ka gan ba samu maslaha ba, to mu gaban mu na fadi. Muna roko dai su samu maslaha su ma din ƴan kungiyar Shi'a, idan gwamnati ta neme su kan maslaha, gaskiya kamata a ce sun karɓi wannan maslaha. Don tun da kishin ƙasa ake duka 'yan Najeriya ne. A ra'ayina kenan, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala. Yanzu kuma sai daga jihar Adamawa, da wa muke magana?
Yarima Haruna ne. Yarima Haruna daga Kwaribu.
To Yarima Haruna, muna jinka.
Ra'ayina a yau, ina roƙon 'yan majalisu su ba ƙananan hukumomi 'yancin kansu.
Muna jinka. To da alama mun rasa wayar Yarima Haruna. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mejobe a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jinka.
To yau ne abin da nake tafe da shi game da ainihin naɗin ministoci da ake tantance su da ake yi. To gaskiya muna a Najeriya, matsalar da muke faruwa da ita ba wai a ba mutum mukami ba, ba da mukamin bai da wahala, aikin da yake da wahala a gunsu. Don saboda akwai manyan ayyuka da aka yi da suke aka yi tun lokacin Sardauna. To ko a kwatance yanzu za ka ga an ba mutum mukami, kuma ba wai babu kuɗin za a aikin ba, sai aikin zai zagara. To don saboda haka muna kira da ministocin nan namu da ake tantancewa su yi kishin ƙasarsu, ba su yi kishin aljihunsu ba, abin da muke kira gare su kenan.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma sai daga jihar Kebbi, da wa muke magana?
Muna magana da injiniya Tsamar Zuru.
To muna jinka.
To yana son faɗi ra'ayina ne don kai ma gwamnatin jihar Kebbi tambaya akan cewa ta tallafa ma kungiyoyi da dama, masu sana'o'i, ƴan kasuwa da sauransu, amma ta kasa tallafa ma kungiyar Kanikawa. Ko me ya faru da ita? Ko kungiyar Kanikawa ba ta da haƙƙi a gare su ne? Ga gwamnatin jihar Kebbi da bayana kenan.
To mun gode injiniya, da fatan sun ji wannan kira naka. Yanzu kuma sai daga jihar Yobe, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kai zai, kina magana da Ado Kullu Lantewa daga nan jihar Yobe, ƙaramar hukumar Sarmowa.
To muna jin ka, malam Ado Sule.
ni ra'ayina dai akan ministoci ne. Saboda mutumin da aka dauka mana daga Yobe, ni gaskiya aka yi da mataimakin gwamna ba ma jin ko labarin. Saboda haka gaskiya bai kanta ba, a dawo mana da shi kawai a sauki wani. Ra'ayina kenan, ta yi lafiya.
To, mun gode. Yanzu kuma sai jihar Yobe, da wa muke magana?
Gina magana da Malam Sani daga jihar Yobe.
Muna jin ka, Malam Sani. Hello, muna jin ka.
Gaskiya magana shi ne da Obama a local government cin su din nan zai taimaka mana sosai. Muna goyon bayan wannan kwarai da gaske. Ubangiji Allah ya taimake mu duka. Na gode da ka.
To, mun gode Malam Sule. Masu saurare, to yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Kina magana da Zaruddin Abubakar daga Zaria.
Zaruddin Abubakar, muna jin ka.
Ina mu honorable Abbas Tajuddin da samun chairman committee na Land and Transport House of Representatives Zaria, murna. Hello?
Hello, muna jin ka.
Ina ma House of Representatives na Zaria, Dr. Abbas Tajuddin PhD, murnar samun chairman committee na Land and Transport.
To, Zaruddin Abubakar, mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikas salam, da wa muke magana?
Malama, barka da dare.
Yawwa, barka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan Najeriya.
To, Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
Yawwa, to a matsayina na shugaban masu kiran waya a wannan gidan rediyo na BOA na Najeriya, muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kamar yadda ya fitar da ministoci. To, muna fatan a cikin kungiyarmu za a samu ɗaya daga ciki a bashi wani koda ƙaramin minista ne wayar da kan al'umma. Saboda yadda muka ba da gudunmuwa 100% a wannan gidan rediyo wajen tallan Muhammadu Buhari da shugabancin shi da ayyukan da yake yi, to muna fatan za a samu koda ƙaramin ne a cikin kungiyar nan tamu a ɗauko, domin koda ministan wayar da kan al'umma ne, to idan aka yi haka lalle an tabbatar da cewa an san abin da muka yi da irin gudunmuwar da muka bada da irin wayar da kan al'umma da muka wajen zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan shi na farko da karo na biyu. Muna fatan wannan kira da nayi a matsayina na shugaban kungiyar masu kiran waya a wannan gidan rediyo, to za a duba mu kuma za a dubi a bayan kiran mu da sauran kukan da muka kai. Ina fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. A gode, tashi lafiya.
To, mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka. Masu sauraro, ya kofa a buɗe take, da mun kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Sanata Bala Muhammad, kauren Bauchi.
To, Dr. Bala Muhammad, muna jin ka.
Mu da aiki da yake a jihar Bauchi, dama abubuwan da jihar Bauchi take bukata kenan, sai ya zo a kan gaba yana kuma aiki na ta bude aiki. Sai yanzu hanyoyin da Sanata Bala Muhammad Kauren Bauchi, gwamna na jihar Bauchi, da ya bude guda 8 ne yanzu a Bauchi, kuma za a ci gaba da aiki tukuru. Muna masa fata alheri, Allah ya sa ya gama gwamnati bai kuma zarcewa 2023. Allah ya ba mu lafiya, ku tashi lafiya.
To, mun gode. To, mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, kada a manta yau fa kofa a buɗe take, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Mun sami kira daga jihar Akwa Ibom, da wa muke magana?
Magana da Haruna Mai Saida Agogo ɗayan Sokoto State Ilela Local Government.
To, Haruna Mai Saida Agogo, muna jin ka.
Wallahi, abin da nake kira gare ku ga masu hannu da shuni a cikin Najeriya, don Allah da Annabi, ina so su yi hikimar da za a ganin cewa kashewa da damu ba horo ba ne. A samu wani mataki a rika ɗauka ga mutane, amma a kashe mutum, a ɗame mutum, wallahi ba horo ba ne. Wadda Allah, ina son a kyautata a saki Malam Zazzai, don Allah.
To, mun gode Haruna Mai Saida Agogo da wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba, da wa muke magana?
Salamun shari kuma zargin ba kokari.
To muna jin ka, me ra'ayinka a yau? To da alama mun rasa wannan na jihar Taraba. To madalla masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafan volleyball ta matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru inda suka ɗauko kofi na nahiyar Afirka wanda aka gudanar da gasar a ƙasar Misira bayan sun fafata a zagayen ƙarshe da ƙasar Kenya. Har yanzu dai shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya bai gayyace su a fadarsa ba domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. Haka zalika kocin ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Clarence Zidop da mai ba shi shawara Clevet, har yanzu dai babu amo, babu labarin su tunda aka yi wa Gerard da din Indomitable Lions a gasan cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a zagaye na biyu. A halin yanzu dai dan takale dan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Clinton Nji wanda yake bugawa club din ƙwallon ƙafan ƙasar Faransa Olympique de Marseille dan shekaru 25 da aihuwa a duniya ya dauki akwatinsa daga ƙasar Faransa anda ya koma takale da a ƙasar Russia wanda zai bugawa club din Dinamo dake birnin Moscow. Committee amintattu na hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru FINCAFOOT sun gudanar da wani taro na gaggawa bisa ga jagorancin shugaban hukumar Ibrahim Bombonjora anda suka tattauna matsalolin da club din Indomitable Lions suka samu a ƙasar Masar a yayin da ake buga gasan cin kofin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka a wannan shekarar ta 2019 domin kaucewa waɗansu matsaloli da zai iya bijiro musu a nan gaba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, masu saurare, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Gwamnatin Turkiya ta ce Rasha ta gama kawo mata rukunin farko na makamin kariya nau'in S-400 wanda hakan ya janyo kakkausar suka daga Amurka. Sanarwar tana zuwa ne yayin da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da aniyarsa na soma amfani da waɗannan na'urori daga shekara mai zuwa. Haka kuma shugaban Turkiyan ya jaddada aniyarsa na ƙara kusantar Rasha. Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi, inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta Kudu, waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka. A jiya Alhamis, gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna wasu hotunan Kim Jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai. Sai dai jami'an Amurka da Koriya ta Kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin gajeren zango a cewar wani jami'in sojan tsaron Amurka, wanda ya ƙara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake a cikin yankin tekun Gulf.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Dave Magnus, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.